Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Binti Esther ce tare da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki dake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Talata 12 ga watan Janairu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hira ta musamman da gwamnatin jihar Katsina a Najeriya, Aminu Bello Masari, yana bayyana cewa a ƙarshen makon da ya gabata sun samu nasarar kubutar da mutane 145 yayin da suke neman karfo mutane 20 zuwa 30 da suka rage a hannun ƴan ta'adda. Sannan har yanzu a Najeriya za ku ji cewa fiye da makonni 2 da jagoran mabiya ɗarikar Catholic a jihar Sokoto, Matthew Hassan Kuka, ya yi jawabin Chris Meti wanda ya janyo cece-kuce a Najeriya. Ƙungiyoyin addinin Musulunci a jihar sun nuna ɓacin rai da kalaman da ya yi tare da kiransa da ya janye kalaman ko ya bar jihar. Bayan haka za ku ji rahoton mu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai bari Muhammad ya fara mana da labaran duniya.
Ma assalamu alaikum. China ta ce wata tawagar masana kimiyya daga hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce isa Wuhan a wannan makon don fara binciken asalin annobar coronavirus. Mai magana da yawun ma'aikatar wajen kasar Jawa Linjin ya bayyana haka yau Talata cewa tawagar mai dauke da mutum 10 za ta baro Singapore a wannan Alhamis din, za su hau jirgi kai tsaye zuwa Wuhan inda aka fara gano cutar coronavirus a ƙarshen watan Disambar 2019. Kwayar cutar sannan a hankali ta yaɗa kowane sako na duniya, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum sama da miliyan 1.9 cikin kusan mutum miliyan 91 da suka kamu da cutar. Ana ta yi kokarin canja labarin game da asalin kwayar cutar, inda jami'ai suka yi ta yunkurin faɗin cewa an fara gano ta ne a wasu ƙasashe. A jiya Litinin, kamfanin harhaɗa magunguna na Amurka Pfizer da takwaransa BioNTech na Jamus sun sanar da wani shirin don bunƙasa samar da allurar rigakafin COVID-19 da kashi 50%, wato allurar biliyan 2 a wannan shekara don samar da abin da ake bukata a duniya. Kamfanin BioNTech ya sanar da ƙarin samar da allurar yayin wani taron kiwon lafiya da ya gudanar. Kamfanin ya ce sabon kamfanin Amabag da ke Jamus ana sa ran zai fara aiki zuwa ƙarshen watan gobe, wanda zai rika samar da allurar kimanin miliyan 750 a duk shekara. Wannan yana nufin gaba ɗaya kamfanonin shida za su rika samar da allurar, uku a Jamus, kana uku da suke aiki na Pfizer a Amurka. Tuni dai haɗin gwiwar kamfanonin biyu ta kudir aniyar samar da allurar har biliyan 1. A makon da ya gabata, ƙungiyar Tarayyar Turai ta ayyana wata yarjejeniya na samar da ƙarin allurar miliyan 300, adadin da ya ninka abin da ta buƙata a farko. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yana tsarin majalisar wakilan Amurka mai rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat za ta kada kuri'a kan kudirin kira ga mataimakin shugaban kasa Mike Pence da kuma mambobin majalisar zartarwar shugaba Donald Trump da su yi amfani da ikon da kundin tsarin mulki ya ba su cire Trump daga ofis. Matakin wanda ake sa ran zai samu cewa zai ba da wa'adin sa'o'i 24 ga Pence ya ba da amsa. Shugaban kasa ya zama barazana sosai ga kundin tsarin mulkinmu da kasarmu da kuma jama'ar Amurka, kuma dole ne a tsige shi daga ofis nan take, kakakin majalisa Nancy Pelosi ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Litinin. Babu ko ɗaya daga cikin Pence ko wani ɗan majalisar zartarwa da ya nuna alamar goyon baya a fili ga irin wannan mataki da ya shafi sashi na 25 na kundin tsarin mulkin Amurka da ake kira 25th Amendment, da ya bawa mataimakin shugaban ƙasa da mafiya rinjaye na majalisar zartarwa sa'ayyana shugaban ƙasa a matsayin wanda ba zai iya gudanar da ayyukan ofishinsa ba. Jami'an Indonesia sun yi nasarar samun ɗaya daga cikin na'urar naɗar bayanai daga jirgin Sriwijaya Air wanda ya faɗa a tekun Java a ƙarshen mako. Mai magana da yawun sojojin ruwa ya bayyana haka yau Talata. Na'urar ɗaukar magana an tafi da ita zuwa tashar jiragen ruwa ta Jakarta. Mai magana da yawun Fajar Tree Rohoda ya shaida wa kamfanin dillancin yaɗa labarai na Reuters. Hotunan talabijin na yankin tun da farko sun nuna wani farin akwatin roba dauke da na'ura a cikin jirgin ruwa mai ɗan karen gudu. Ba dai ba da wani bayani nan take ba ko na'urar naɗar bayanan jirgin ce ko na'urar naɗar magana aka gano ba. Ministan Sufuri Budi Karya Sumadi da wasu jami'ai za su gabatar da taron manema labarai yau Talata. Jirgin ƙirar Boeing 737-500 dauke da mutane 62 a ciki ya faɗa tekun Jaba a ranar Asabar minti hudu bayan ya tashi sama daga filin jirgin sama na Jakarta.
Gaida Muhammad Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, a hira da gwamnan jihar Katsina a Najeriya, Aminu Bello Masari ya bayyana cewa a ƙarshen makon da ya gabata sun samu nasarar kubutar da mutane 145 yayin da suke neman karɓo mutane 20 zuwa 30 da suka rage hannun 'yan ta'adda. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa ya tambayi gwamna Masari ko idan ba kuɗin fansa suke biya ba, wace irin dabara suke amfani da ita.
To na farko dai ka san lokacin da aka dawo da wannan yara na kankara, kwamiti din da muka sa wanda suka yi wannan aiki na ce to tunda an samu kafa yanzu bari mu yi amfani da kafan mu an so duk sauran wa'anda suke hannun 'yan bindiga daɗi a cikin dazuzzukan nan. To wannan kwamiti din shi ne yake aiki har yau, kuma ta hanyar shi banda yaran mahuta dan jami'an local government ke su kuma so mutane 145 wanda aka hanso kenan. Kuma a dukkan wa'anda rahoton da ya zo wurinmu, bai yi ne wani rahoton na wa'anda aka satar bai zo wurinmu ba, wanda da ya zo wurinmu wanda muke da shi yanzu, ya mutanen da muke nema a dawo da su ba su wuce 20 zuwa 30 ba, kuma da mun san da karamar hukumar da suke, kuma mun san wanda muke zargin mutanen suna hannun shi.
To wace hikima kuka amfani da ita gurin kubutar da waɗannan mutanen?
Lallai mun faru ga kuma zan ga maka hikima da muka yare ki ko ma yake. Mu dai ba mu biya kuɗi ba gurin amso wannan mutanen. To amma kuma yanzu dole sirrin mu ce ga yadda muka yi, ga yadda muka yi. Sai kaga kuma ai abun bai wuce nan ko?
To akwai makwabtan jihohi, kuna haɗa kai da su domin su ma su bi wannan hanyar su samu kubutar da wanda ake hannun su?
Wa'anda muke amfani da su jami'ai ne wa'anda za su iya zuwa jihohin duk da muke makwabtaka da su su yi wa'annan abubuwa, ba wai wa'ansu mutane ne muke amfani da su ba. Akwai kwamiti ne wanda akwai kamar 'yan sanda, akwai yan SS, akwai soja, akwai gwamnati, akwai kuma shugabannin Fulani da suke ciki.
To yanzu ana ci gaba da kai hare-hare, shin wannan matakin da kuke ɗauka zai kai da lokacin da za a daina zuwa ana satar mutanen nan domin hankali ya kwanta?
Muna sa ran haka insha Allah. Ai kaga yanzu kusan matsalolinmu kusan a wuri ɗaya ko biyu suke, kuma Allah ya yarda za a ciwo kan abu.
Akwai wani mataki ko shawara ko bukatar da ku gwamnati kuke da gurin al'ummar jihar Katsina da makwabtan jihohi na su mutane su ba da wani gudunmawa ko su taka wata rawa domin ku ƙara samun nasarar wannan yunkurin da kuke na kubutar da mutanen da ke hannun 'yan ta'adda nan?
Ai gudunmawar mutane tana da muhimmanci kwarai da gaske, wanda in ba ta to nasarar ba za ta samu ba. Kuma muna ta kokarin jawo hankalin mutane da suke zanne musamman makwabtakan dazuzzukan nan, kuma suna kokarin babu da gudunmawa na fito da wa'anda suke ba 'yan ta'adda labari da kuma wanda suke ajiye musu kaya da wanda suke kai musu kayayyaki cikin daji. To ana samun haɗin kan mutane, amma dai akwai buƙatar mutane su ba da cikakken haɗin kai domin a yi maganin wannan abu, a rayuwa ta koma zamantakewar da aka sani. Kamar yadda muka ce su ne gaba, kuma su ne wato ake addaba. Da zarar an daina addabarsu to kaga sun fara neman zaman lafiya kenan da makwabtansu.
To madalla, a gaida Umar Faruk Musa. To har yanzu a Najeriya, fiye da makonni biyu da jagoran mabiya ɗarikar Catholic a jihar Sokoto Matthew Hassan Kuka ya yi jawabin Kirsimeti wanda ya janyo cece-kuce a Najeriya. Ƙungiyoyin addinin Musulunci a jihar sun nuna ɓacin rai da kalaman da ya yi tare da kiransa da ya janye kalamar ko ya bar jihar. Ga wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ɗauke da ƙarin bayani.
Dama jagoran mabiya ɗarikar Catholic a Sokoto yana gabatar da sakon Kirsimeti a kowace shekara, sai dai na shekara ta 2020 ya bar baya da ƙura, inda ya yi wasu kalamai da ƙungiyoyin addinin Musulunci ke kallon tsokana ce ga addinin. kungiyoyin a matakai daban-daban sun mayar da martani akan kalaman na Matthew Hassan Kuka. Wannan karo dukkanin kungiyoyin addinin musulunci ne suka haɗu wuri daya suka nuna bacin ransu akan kalaman nasa. Professor Isa Muhammad Meshanu na Jami'ar Usman Danfodio shine ya gabatar da matsayar ta kungiyoyin.
Wannan shine muka zo muka bayyana muka nuna gaskiya ba mu yadda da wannan ba kuma muna fatar ko dai ya bari ko kuma ya bar Sokoto don ba shine Catholic Bishop na farko ba a wannan gari. Duk wanda suka zo sun zo na lafiya kuma duk lokacin da kace ka zama confrontational kana kokarin yaki don to ba wanda zaka samu sai dai dama ba mutane ya zo nema ba kuma muna kira ga hukuma cewa a tabbatar da cewa dai ya bar garin Sokoto
duba da cewa tun karshen watan Disamban shekara ta 2020 ne abin ya faru kuma ya jawo jinkiri ga waɗannan kungiyoyin sai yanzu suke nuna damuwar su. Professor Mansur Ibrahim Said wakili ne a daya daga cikin kungiyoyin.
Wa sun Sokoto tun farko gari ne na zaman lafiya. Mun tsaya ne muka yi shiru muga cewa shin mutumin nan da wasu suna ta yi aure ne. Dai ne dama ya fito ya ce ya tuba bai yi ba. To mu da muke ne shi ya samu gato bai kamata. Anan abin ya faru. To dole mu fito mu magana ba inda muka fito muka ci zarafin kowa.
Misali aka yi da cewa batun ya shafi addinin musulunci da Kirista ko me addinan biyu suka ce akan batu mai jawo cece-kuce a cikin al'umma. Malam Hussein Mabira masanin addinan ne guda biyu.
Maganganun da Matthew yayi ya saba ma abin da ke rubuce a cikin Bible. Domin a cikin Bible Jesus ya faɗa cewa a cikin Matta sura 5 aya 45 da kuma 48 yace love your enemies ka so maƙiyanka. Do good to them that hate you sannan ka kyautata ma waɗanda suka ƙi ka. And pray for them that forsake you and harm you. Kayi addu'a ga waɗanda da kake gani sun jifa da kai ko kuma sun cutar da kai. Kaga Bible nan bai ce kai musu mugunyan magana ba. Tsarin mulkin kasa a cikin section 38 section 1 ya saba masa. Sa'annan ya saba ba Qur'ani a cikin suratul Nahl watan sura ta 16 aya ta 125 ya saba mata domin Allah ya ce ayi kira da hikima.
Ko bayan kalaman da Bishop Kuka yayi a sakonsa na Kirsimeti wanda ya taɓa batutuwa da dama a wata ganawa da yi da manema labarai bayan Kirsimetin ya nana ta cewa kalamansa ya yi su ne bisa fahimtarsa ba dole ne sai an yarda da su ba.
I say my mind not because I'm an educated Nigerian or the most well informed.
Ya ce ya faɗi abin da ke cikin ransa ne ba wai don ya fi kowa ilimi ko sanin abin da kan kai ya kawo ba ne. Sai dai don ya samu damar fitar da abin da ke cikin ransa kuma ba dole ne mutane su yarda da abin da ya faɗa ba ko kuma cewa lallai daidai ne ya faɗa. Yanzu abin jira a gani shine ko Bishop Kuka zai karɓa kiran da ƙungiyoyin na addinin musulunci suka yi in ma har bai karɓa ba wani mataki ne za su ɗauka. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir masu sauraro yanzu kuma ga Mustapha Nasir Batsari da rahoto na musamman akan hirarsu da Honorable Abubakar Umar mai wakiltar karamar hukumar Mashegu a jihar Niger Najeriya.
A yanzu haka dai al'ummar jihar Niger da ke tarayyar Najeriya na ci gaba da nuna damuwa akan matsalar tsaro da ta'addabi jihar duk kuwa da kokarin da hukumomin jihar suka ce suna yi na yaki da ɗan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma satar shanu da makisan jama'a babu gaira babu dalili. A yanzu dai lamarin ya bazu kusan kowane bangare na jihar Niger a sabanin baya da lamarin ya fita azzara a kananan hukumomin Rafi da Shiroro. Wannan al'amari dai ya sa dan majalisar dokokin jihar Niger Honorable Abubakar Umar da ake yi ma lakabi da Abule mai wakiltar karamar hukumar Mashegu garzayowa ofishinmu da ke Mina domin gabatar da wasu bayanai da ke nuna gazawar wasu shugabanni a jihar wajen daukar mataki kamar yadda yayi karin bayani.
Kamar satin da ya gabata ranar talata washegari Laraba mun waye gari da gawaki na mutum bakwai da waɗannan bandits din suka kashe. Wannan satin abinda kuma sake faruwa da mu kenan. Mun waye gari shekaran jiya Alhamis da gawaki na mutum biyu an ga ɗayan ba da ɗaya ba sun kashe mana dan banga ɗaya a sahora mai sun kashe mutum ɗaya a mazakuka wanda ba a ga gawansa ba sai ji aka samu aka ga gawansa gawan nasa ko da aka ji an ci magawan ma ba ta dukuwa. Maganin gaskiya matsalan tsaro a karamar hukumar Mashegu sai addu'a da kuma mu shugabanni nauyi ya tattara ga mu mu dauki matakin da ya kamata. Mun samu duk wani wanda ke da ruwa da tsaki mu same shi akan wannan matsala mu kai kokin mu akai. na farko zan ce ma na samu SSG akan wannan matsalan ma'ana SSG sakatare ne na gwamnati na jiha ma'ana alhamdulillah sakataren gwamnatin jiha ya fito karamin hukumar mu shehu duba da ka sani ce idan ko wannan matsalan na damu mu ina ga shine farko da kamata in je in fara samu akan wannan matsala sakataren jiha shine chairman committee on security ma'ana shine shugaba na gefe abin da shafi
tsaro
tsaro so na same shi da wannan bayanan abubuwan da ke faruwa da yake kamar da na faɗa maka cewa ya fito wurin ne shi ma duk abin da naje masa da shi babu abin da bai sani ba amma still na kai masa abun da ke faruwa da irin complaining da nake samu da irin koke-koke da dama da na samu da kuma wasu gudunmuwa da al'umman da ke zaune wurin suka ba su cewa idan aka bi su za a ce mu karshen wannan abun ko za a samu sauƙin wannan abu
na'am
so duba da haka na dan ba da lokaci bayan na kai masa wannan abun da duban cewa abun zai zo ya baya wannan matsalan da ake fuskanta za ta zo ta ja baya amma a ƙarshe ma abubuwan nan ci gaba suke yi na nemi chairman na karamar hukumar mu shehu akan cewa mu hada kai wannan matsalan ta taso mu aje son rayuwa ciki mu aje siyasa ciki mu aje duk wani abu da shafi tsakani na da shi in ma akwai mu fesin matsalan tsaro dan saboda mu gabatar da abinda ya kamata wa al'umma da muke shugabanta
jami'an tsaron yan banga masu samun tallafi na musamman daga shugabannin kananan hukumomi na bada gudunmuwa matuka wajen yaki da yan bindigar akan haka ne ma shugaban karamar hukumar ta Mashegu Alhaji Alhassan Isa Mazakuka yace hatta makamai ma suna samarwa yan bangan a yankin na Mashegu
a garin Agabubban Rami muna da dan banga guda nawa muka ba ma bindigogi kowani wani mu raba ma an raba ma kowani dan banga kowani wani an ba su bindiga guda 10 a cikin bubbara ne bindiga guda 7 na cikin bubbara ne na banga mu ya sami ni ya yi mini magana yace a kira security meeting nace security meeting ba haka ake kiran shi ba na riga yayi nayi zama da jami'a taro Mashegu da shugaban yan banga duk abin da ya kamata mu tattauna sannan abin da Mashegu ke bukata akan tsaro na je na samu SSG tare da shugaban dan banga mu karanta ma SSG cewa ga abin da Mashegu lokacin yake bukata akan tsaro don Allah gudumawa muna so guduma zuwa ga gwamnati jihar SSG ya dauki duk abubuwa da muka fadi ana bukata akan tsaro a Mashegu local government ya ci zai gabata ma ga girma gona sai na ce mashi yanzu muna sauraron SSG ne mu ji outcome din yanda suka yi da mai girma gona yanda muka yi da shi kenan ban san yana da wani manuwa kan kira meeting ba kawai na zo na ji na kace wai yana raba letter wai na security meeting letter na security meeting nace shi ya san doka Security meeting kuwa executive gida haki kira security meeting daga shugaban kasa sai gona sai mai girma chairman su kira iko kira security meeting ba da manzansa ba sannan security meeting ya kusa abun din asiri
ko a cikin makon jiya ma gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari akan wannan matsala ta rashin tsaro da ta'addabi jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani shine sakataren gwamnatin jihar Niger kuma shugaban wani komiti mai kula da harkokin tsaro da gwamnatin jihar Niger ta kaba
to abinda ke faruwa ka san akwai muna da daji wanda yake idan ka tashi daga makera tarjan hajiya ta hannun hagu za ka ga inda aka tada Darul Salam to dama wannan daji ne mai fadi wanda ya taba mu shegu har zuwa kuma lagun local governments to nan ne yanzu muka san cewa sun yi sansani kuma akwai ɗan tsaunuka a wannan wuraren wanda ke nan ne suke buyewa to suna yi suna dan fitowa su fito su dan abubuwan da za su yi barazanar za su su koma ta can to akwai shiri na musamman wanda yake ba abin da za a bayyana ba ne da muke tsarawa kuma insha Allah cikin dan kwana ɗaya biyu haka za mu ga abin da zai faru a wurin.
Na'am, gwamna ya gana da shugaban ƙasa akwai wani tabbaci da shi shugaban ƙasa ya bayar akan Niger din nan musamman ganin halin da take ciki.
Idan ka ga abin da ke faruwa Niger ina ganin ba za ka kwatanta shi ma da abin da ke faruwa Katsina ba. Da abin da ke faruwa Zamfara da ɓangaren Kaduna amma duk da haka mai girma gona ya kai ma shugaban ƙasa abin nan ya je ya gan shi na farko maganar tsaro wanda yake ya cimma gwamnatin nan tuwa ƙwarya kuma abin kullum kamar yana ɗan ƙaruwa ne in an ban gyara nan sai ka ga nan ya ɓangare da sauransu ka san akwai wani tsari dama da shi a shugaban kasa ya ba da umarni a kai wannan operation da aka yi na kwantagwar har zuwa Kutankwaro zuwa dutsen magaji. So da aka fatattar su kasu ta wannan bangaren, to su special force din nan sun je kuma an sace mai da su northeast. To ina ganin mai girma Gona ya so ya ga mai gaban kasa cewa a sake dawowa da su domin su ci gaba da aikin su, dama aikin su bai kare ba. Ina jin sun yi ɗaya bisa biyar ne ko shida, domin tsarin shi ne don suka tashi daga Mariga suka shiga su shigo Shiroro, za su shiga Rafi, za su shiga Munya, sannan su taɓo da Mashegu da kuma shiyan Lafai. Duk wannan an riga an tsara su. To idan suka dawo insha Allah ina ga za mu ci gaba da wannan, kuma na tabbata tasirin da aka samu a can na Kwatankuro za a sami shawararen da muka tsara wannan operation.
Na'am, to nan ba jima'a za su dawo ko ku za a ɗan lokaci kaɗan?
Ba za su dawo, za su dawo. Ta san wato tsarin su duka abu ne wanda yake an haɗa ne, akwai na ƙasa da sama.
Fata dai samun haɗin kan duk wani mai ruwa da tsaki akan sha'anin tsaron ta yadda kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla, an gaishe ka Mustapha Nasiru Batsari.
Zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara buncin da wani cinyewa, ya zana gina gida wanda ba shi dorewa, ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa, ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa, ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa, ya zana ɗaura majanyin da za ya suncewa. Gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin a gince kwana. Banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa, rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da sifar liga ta jamhuriyar Nijar ta kwallon kafa, inda ake mako na goma, amma gabanin ku yi sakamakon mako na goma sai kusancewa an yi kwantan wasa na mako na tara wanda hada AS Nijilaka da Union Sportive de la Gendarmerie Nationale, inda aka yi ɗaya da ɗaya, sai AS Duan Tawa AS Unidep ɗaya da banza, sai aka ci gaba da dafsawa a mako na goma inda Espoir Football Club ta Zandar Tawa Olympic ta mai biyu da ɗaya, sai GS Adar ta shakashi a birnin Tawa ɗaya da banza ga hannun Jangwarzo Football Club ta Maradi. Sahel Sporting Club ta Yamai Tawa AS Nijilak ɗaya da Nema, Birana Football Club ta Arlit Jihar Agadez Tawa Racing Bukoki Yamai ɗaya da Nema, AS Garde National de Nijar da AS Douane aka yi ɗaya da ɗaya, yayin da AS Fan Tawa AS Sonitep ta Yamai ɗaya da Nema. Idan muka dibi jadawalin na wasannin ƙwallon ƙafa na Super League na jamhuriyar Nijar a mako na goma, Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ce ke kan gaba ta biyu AS Garde National de Niger, ta uku AS Douane, AS Nijilak tana matsayin ta hudu, Jangwarzo ta Maradi tana matsayin ta biyar, Espoir Football Club ta Zandar tana matsayin ta shida, ta bakwai AS Fan ta Yamai ta takwas, Sahel Sporting Club ta Yamai ta tara, AS Police ta Yamai ta goma, Racing Football Club Bukoki Yamai sai ta goma sha ɗaya, Olympic Football Club Yamai ta goma sha biyu, Birana Football Club ta Arlit Jihar Aga
Bangladesh, GS Adar Ratawa da AS Sony Deb suna matsayi na 13 da matsayi na 14 na Super League na kwallon kafa na Jamhuriyar ta Niger. Idan Allah ya kai mu a gobe Laraba ne za a karon nan da Hausawa ke cewa da karo sai dai rago a kasar Faransa na kwallon kafa na Trophée des Champions, inda club din OM na Olympique de Marseille zai karon battle da Paris Saint-Germain ta birnin Paris. Kunjuin a bana sun yi karawa guda a wasannin League 1 ta kasar Faransa na kwallon kafa, inda Marseille din ta yi nasara da nema. Amma tarihin wasannin baya-bayan nan na Trophée des Champions din na kasar Faransa kusancewa tun shekara 2013, club din Paris Saint-Germain din ne ke yin nasara, inda ya samu nasarori guda 7 tun daga shekara 2013 zuwa shekara 2019. Sai kuma a bana za a ga yadda za ta kaya tsakanin kungiyoyin guda biyu na Paris Saint-Germain da na Olympique de Marseille na kasar Faransa din. Shi ko dan wasan nan na kwallon kafa na Paris Saint-Germain, kolin daga ba a binciken da aka yi masa na duba lafiyar jikinsa, an tabbatar da cewa yana dauke da cutar coronavirus. Wannan ko kwanaki kalilan bayan takwarorinsa na Paris Saint-Germain din da suka hada da Rafinha da Thilo Kerrer sun kamu da wannan cutar ta mashako ta coronavirus. Wannan na nuna cewa kolin daga ba zai samu damar halartar karon battle din da za a yi ba na Trophée des Champions a ranar gobe Laraba tsakanin Olympique de Marseille da club din nasa na PSG Paris Saint-Germain a Stade Bollard de Lilis na Lens da misalin karfe 9:30 Nijar da Nigeria. A ci gaba da wasanni mako na 18 dan kwallon kafa na Premier League na kasar Ingila, a dai maraicen nan an kara tsakanin Sheffield United da Newcastle, yayin da ake can ana dabsawa tsakanin Wolverhampton da Everton, sai kuma Burnley da Manchester United. Haruna Mamman bako na birnin Kwalle, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwalle a jamhuriyar Niger.
To da wannan kuma muka zo ga labarai a takaice.
China ta ce wata tawagar masana kimiyya daga hukumar lafiya ta duniya WHO za ta isa Wuhan a wannan makon don fara binciken asalin annobar coronavirus. Mai magana da yawun ma'aikatar wajen kasar Jawa Linjin ya bayyana haka yau Talata cewa tawagar mai dauke da mutum 10 za ta baro Singapore a wannan Alhamis din, za su hau jirgi kai tsaye zuwa Wuhan inda aka fara gano cutar coronavirus a karshen watan Disamba 2019. Kwayar cutar sannan a hankali ta yada kowane sako na duniya, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum sama da miliyan 1.9 cikin kusan mutum miliyan 91 da suka kamu da cutar. Najeriya Litinin kamfanin harhaɗa magunguna na Amurka Pfizer da takwaransa BioNTech na Jamus sun sanar da wani shirin don bunƙasa samar da allurar rigakafin COVID-19 na kashi 50%, wato allurar biliyan 2 a wannan shekara don samar da abin da ake bukata a duniya. Ana tsarin majalisar wakilan Amurka mai rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat za ta kada kura kan kudirin kira ga mataimakin shugaban kasa Mike Pence da kuma mambobin majalisar zartarwar shugaba Donald Trump da su amfani da ikon da kundin tsarin mulki ya ba su cire Trump daga office. Matakin wanda ake sa ran zai samu cewa zai ba da wa'adin sa'o'i 24 ga Pence ya ba da amsa. Shugaban kasa ya zama barazana sosai ga kundin tsarin mulkinmu da kasarmu da kuma jama'ar Amurka, kuma dole ne a tsige shi daga office nan take, kakakin majalisa Nancy Pelosi ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Litinin. Jami'an Indonesia sun yi nasarar samu ɗaya daga cikin na'urar naɗar bayanai daga jirgin Sriwijaya Air wanda ya faɗa tekun Java a ƙarshen mako. Mai magana da yawun sojojin ruwa ya bayyana haka yau Talata. Na'urar ɗaukar magana an tafi da ita zuwa tashar jiragen ruwa ta Jakarta. Mai magana da yawun fajar Tri Rohoda ya shaida wa kamfanin dillancin yaɗa labarai na Reuters. Hotunan talabijin na yankin tun da farko sun nuna wani farin akwatin roba dauke da na'ura a cikin jirgin ruwa mai ɗan karen gudu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Mahmud Lalo editor mu na yau, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, da kuma engineer mu na yanzu ni ce taku Binti Estero, nake muku fatan alkhairi, ku kwana lafiya, ma'assalam.